sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tislam muke farin ciki kasancewa tare da ku. Yau Litinin 6 ga watan Afrilun shekarar 2020. A kuku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aishatu da kanin labaran duniya.
A halin da ake ciki, kaso 25 cikin 100 na kiyasin mutane miliyan 1.2 waɗanda ke ɗauke da cutar COVID-19 a duniya a Amurka suke jihar Wisconsin da ke yamma ta tsakiyar Amurka. Ta shirya tsaf don gudanar da wasu zaɓuka ciki har da zaɓen fitar ɗan takara na Democrat a ranar Talata. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, wanda ake ganin shine ‘yan Democrat za su tsayar ɗan takarar shugaban ƙasa a zaɓen da za a gudanar a watan Nuwamba, ya zargi shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican da tafiyar hawainiya wajen daƙile barazanar da cutar coronavirus ta haddasa a ƙasar.
Labaran duniyar kenan. Tsari layo a cikin shirin namu za ku ji cewa masana a fannin diplomasiya a Najeriya na zo kace kan dalilan da suke ganin suka sa Najeriya bata shiga jerin kasashe na farko da za su ci gajiyar wani tallafi da bankin duniya zai bayar domin yaki da cutar coronavirus ba.
Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari gwamnati ce da ta kusan za a ce raba kafar ta biyu, tana da alaka da kasashen gabashin duniya kamar China da Russia da wasu fuskoki.
Za kuma ku ji cewa jamhuriyar Niger ta sanar da mutane na farko da suka warke daga cutar ta COVID-19.
Mun yi murna matuƙa da jin daɗi da ganin cewa da mun ka samu labari daga minista na kiwon lahiya na Niger da cewa cikin 'yan Niger waɗanda a can kame da wannan ciwo mutum 13 sun samu warkewa.
Daga yau ne kuma dakarun Najeriya za su fara gayyatar 'yan jarida zuwa fagen yakin da suke yi da mayakan Boko Haram. Baya ga haka, Sarki da Hashim Gumel zai zo da shirinsa na ciki da gaskiya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Ga cikakkun labaran duniya. A halin da ake ciki, kaso 25 cikin 100 na kiyasin mutane miliyan 1.2 waɗanda ke ɗauke da cutar COVID-19 a duniya a Amurka suke, inji wata sanarwa ta Jami'ar Johns Hopkins a jiya Lahadi. Jihar New York da ke nan Amurka ita ce tafi kowace da ke da adadin waɗanda suka mutu 3,500, inda masana a harkar lafiyar al'umma suka ce wannan adadi na iya ƙaruwa sosai ba ma a nan New York kaɗai ba, a duk faɗin Amurka. Duk da hakan, an sami ci gaba a jiya Lahadi a New York, inda aka samu adadin sababbin kamuwa ya yi ƙasa, kuma masu buƙatar na'urar numfashi ba su da yawa. Jihar Wisconsin da ke yamma ta tsakiyar Amurka ta shirya tsaf domin gudanar da wasu zaɓuka ciki har da zaɓen fidda ɗan takara na Democrat a ranar Talata, yayin da ya kasance da wuya ga jami'ai a jihar su tsaida batun gudanar da zaɓe a wannan yanayi na yaɗuwar annobar coronavirus a ƙasar baki ɗaya. Jihohi fiye da 12 sun ɗage zaɓen na fidda ‘yan takara na Democrat wanda aka shirya yi a watannin Afrilu da Mayu tsakanin Joe Biden da Senator Bernie Sanders har zuwa wasu makonni nan gaba. Da fatan zuwa lokacin cutar ta coronavirus ta sassauta yadda masu kada ƙuri'a za su iya zuwa rumfukan zaɓe. Amma har zuwa jiya Lahadi ana ci gaba da shirye-shiryen zaɓen na jihar Wisconsin, duk da yake ba za a buɗe ɗaruruwan rumfunan zaɓe ba saboda ma'aikatan zaɓe ba za su fito ba. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, wanda ake ganin shi 'yan Democrat za su tsayar ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba, ya zargi shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican da jan ƙafa wajen daƙile barazanar da cutar coronavirus ta haddasa a ƙasar da kuma kasa taɓuka komai wajen magance annobar. Al'amarin na buƙatar gaggawa kuma bana zaton ana yin hakan. A cewar Biden a wani shirin gidan talabijin na ABC mai suna This Week, ya faɗi cewa Trump na buƙatar ya yi hanzari ya gaggauta wajen magance annobar. Yayin da yake sukar Biden a baya-bayan nan, a jawabinsa ga manema labarai, Trump ya yaba da yabonsa da ya yi game da matsayin da ya ɗauka na dakatar da saukar jirage daga China a lokacin da aka ba da sanarwar ɓarkewar cutar coronavirus a birnin Wuhan na ƙasar China.
To Ba gaida Aishatu za kuma ta sake dawowa da karshen labaran. A Najeriya, masana a fannin diplomasiya na ci gaba da tsokaci kan dalilan da suke ganin suka sa Najeriya bata shiga jerin kasashe na farko waɗanda za su ci gajiyar wani tallafi da bankin duniya zai bayar domin yaƙi da cutar coronavirus. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja.
Bankin Duniya ta wallafa wannan bayani ne a shafinta na yanar gizo, duk da cewa Najeriya tana daga cikin ƙasashe masu tasowa da cutar take yi wa illa. Bankin Duniya ya ce ya kaddamar da shirin bayar da tallafin COVID-19 din ne bayan samun amincewar kwamitin daraktocin bankin, amma sai ya zamana cewa babu sunan Najeriya a ayarin farko da za su karbi wannan tallafin. Wani abu da mai nazari a harkar diplomasiyar zamantakewar kasa da kasa, Muhammad Ishaq Usman, ya ce ba abin mamaki ba ne.
Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari sanin kowa ne, kuma a fili take cewa gwamnati ce da tun farkon zuwanta bata cika sawa kusan a ce 100% da kasashen yamma ba. Zaki ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari gwamnati ce da ta kusan za a ce raba kafar ta biyu, tana da alaka da kasashen gabashin duniya kamar China da Russia, to su fuskoki a bangaren tsaro da bangaren tattalin arziki din da sauransu. To duk da aka saba gani a ga al'adar siyasar duniya, kasashe irin kasashen Afirka ko kuma kasashe masu tasowa irin ta Najeriya, idan aka ce shugabannin su ba 100% suka ba da wato ainihin goyon baya da biyayya ga wato yankin yammacin duniya ba tura hanyar ma ba, to yawanci idan aka zo irin wannan abu ya taso akan musu kwalelanka.
Bullar annobar coronavirus ya janyo faduwar darajar kudin danyen man fetur a kasuwannin duniya, kuma man fetur shine abin da Najeriya ta fi dogara da shi wurin samun kudaden shiga, abin da ya sa kwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miqati ya nazari yana cewa
duk lokacin da aka ce abin da kake sarrafawa ba za ka samu wanda zai saya ba, kin ga kasuwa kusan za a ce kaya yayi kwantai, idan kaya yayi kwantai me ke faruwa? Dole farashi ya ƙasa. Wannan matsala ce ta farko da ta addabi wato kasuwanci na man fetur. Matsala ta biyu shine an samu babbancin ra'ayi, wanda kuma babbancin ra'ayin nan ya kamari tsakanin kasashen nan guda biyu, kasar Saudi Arabia da kasar Russia. Kowannan su kuma suna da arzikin man fetur, kuma suna da karfin su hako shi su cika kasuwa da man fetur, wanda wannan hali da suke yi ya sa kasuwan ta kara kacabewa. Wato da man fetur din yana nan an yi kwantai ana neman kai da shi. Mu a nan Najeriya muna da dan sauki. Menene saukin mu? A kowace ganga guda daya ta man fetur da muke hakowa muna sayarwa takan zo mana a tudu mu fitar da ita kasashen ketare mu sayar akan kwatankwacin farashin dala 15 ko 16 yayi tsada 17. Saboda haka ko da za mu sayar da man fetur din mu akan kowace ganga akan dala 18 ko 19 ko 20 muna da dan kudin shiga. Kasar Najeriya muna cikin wani hali na kakanikayi.
A hali yanzu ana fargabar cewa asibitocin da ke kasar ba za su iya kulawa da mutane ba idan annobar ta ci gaba da yaduwa. Kasashe 25 ne aka lissafa a jerin kasashen da za su amfana da tallafin na COVID-19, inda za a kashe kuɗi kimanin dalar Amurka biliyan 1.9. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Aishatu da ƙarshen labaran duniyar.
Kasar Sudan ta Kudu ta sanar da mutum na farko a kasar da aka tabbatar na dauke da cutar COVID-19 a jihar Lahadi. Yar shekaru 29 ce wacce ta shigo kasar daga Netherlands ran 28 ga watan Fabrairu ta kasar Habasha. Ofishin jakadancin Amurka da ke kasar ya bayyana wannan mata a matsayin ma'aikaciyarsu wadda ta kasance a kasar tun makonni 5. Gwamnati da jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun shaida wa manema labarai cewa suna bibiya don gano waɗanda suka yi mu'amala da ita. Muna buƙatar mu gano mutumi ko kuma mutane da suka wata cuɗanya da ita, inji shugaban ofishin jakadancin David Shearer. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya faɗi jiya Lahadi cewa za a dawo da harkar kasuwanci a kasar amma irin mara hadari sosai a ranar 11 ga watan Afrilu da muke ciki, yayin da kasar za ta ci gaba da dakile wannan cuta ta coronavirus. Dawo da wannan hada-hada ba yana nufin mun soke dokan nan ta zama a gida bane, inji Rohani a wani meeting da aka nuna a talabijin. Sai dai shugaban kasar bai yi bayani ko me ake nufi da harkoki marasa hadari sosai din ba, amma ya bayyana cewa makarantu da tararruka na mutane da yawa za su ci gaba da kasancewa abubuwa da aka soke har zuwa 18 ga watan Afrilu. Wannan sanarwa na zuwa ne yayin da Iran ke ba da sanarwar raguwa a adadin sababbin kamuwa da kwayar cutar nan ta coronavirus kwana 5 a jere, amma kuma adadin waɗanda suke mutuwa sai karuwa yake. Kasar Amurka ce sharaɗin bayar da tallafin ƙasa da ƙasa ga Afghanistan ya danganta ga sasanta rikicin siyasar ta da yaki cinyewa, wanda ya kuma jefa wannan ƙasa da yaki ya daidaita cikin matsalar siyasa, wanda kuma yake barazana ga jaririyar yarjejeniya da aka cimma da mayakan Taliban. A waje ɗaya, mai magana da yawun sojin Amurka ya yi watsi da zargin da mayakan Taliban ke yi na cewa sun karya ka'idojin samar da zaman lafiya da Amurka ta jagoranta tsakaninta da su, da aka sa wa hannu ran 29 ga watan Fabrairu. Takaddamar siyasa da ke tsakanin shugaba Ashraf Ghani da abokin hamayyarsa Abdalla Abdalla ka samo asali ne daga zaben kasar na 28 ga watan Satumba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, idan muka leka jamhuriyar Niger kuwa, hukumomin kasar ne suka sanar da mutane na farko da suka warke daga cutar coronavirus, yayin da adadin masu dauke da ita a kasar ya kai 184, kana wasu 10 suka mutu. Ga su laye Mumuni Barma da karin bayani daga Yemai.
Alƙalaman jiya Lahadi 5 ga watan Afrilu sun yi nuni da cewa mutane 184 ne suka kamu da cutar coronavirus a jamhuriyar Niger, yayin da mutane 10 daga cikin su suka rasu. Sannan a karon farko an sallami mutane 13 da suka samu waraka daga wannan cuta, cikin su har da wasu fitattun mutane irin su mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa Irosani. Kwanaki kaɗan bayan barkewar annobar COVID-19 a Niger, masu amfani da kafafen sada zumunta sun yi ta korafi a game da rashin jin labarin wani ɗan ƙasar da ya samu waraka daga wannan cuta. Saboda haka bayyanar wannan labari a yau babban albishir ne ga jama'a. Kabiru Isa na daga cikin masu ayyukan faɗakarwa akan annobar corona.
Mun yi murna matuƙa da jin daɗi da ganin cewa da mun ka samu labari daga minista na kiwon lahiya na Niger da cewa cikin 'yan Niger waɗanda a can kame da wannan ciwo mutum 13 sun samu warkewa. Kuma yadda ministan kiwon lafiya ya faɗi, da nan zuwa lokaci kaɗan waɗanda a can insha Allahu suna bisa ga hanyar warkewa kuma za su koma a cikin yallansu. Ma'aikata na kiwon lafiya muna ba su koyon baya game da wannan faɗika tashi da suke yi na ganin cewa al'umma Niger ta samu lafiya akan wannan ciwo. Muna kira kuma ga 'yan ƙasa duka gaba ɗaya su yi hankuri su ci gaba da kulawa da waɗannan matakin ne da an gabada na kiwon lafiya da matakin da kuma da gwamnati ga ɗauka akan kare wannan cuta.
Sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta ƙara da cewa kawo yanzu mutane 161 ne ke kwance a asibiti sanadiyar wannan annoba, abinda ke fayyace tasirin matakan da aka shimfiɗa a matsayin wata hanyar daƙile yaduwar cutar coronavirus. Saboda haka ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya ƙara tunatar da jama'ar Niger mahimmancin baiwa likitoci haɗin kai don cimma nasarar wannan gagarumin yaƙi.
Il faut que les gens comprennent quand on parle de confinement, ça ne veut pas que la personne est positive.
Sale Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To idan muka sake komawa Najeriya, rundunar sojin ƙasar ce ta ce za ta fara aiwatar da wani shiri wanda zai rika ba 'yan jaridar ƙasar damar bin dakaranta zuwa filin daga domin ganewa idansu yadda suke fafatawa da mayakan Boko Haram. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Rundunar sojojin Najeriya ta ce daga ranar 6 ga watan Afrilun wannan shekara za ta fara tafiya da 'yan jarido filin daga tare da sojojin rundunar Operation Lafiya Dole da ke yaƙi da mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Mai magana da yawun sojojin Najeriya, Kanar Sagir Musa, ya ce 'yan jaridun za ke shiga da su wuraren da ake ainihin fafatawa don ɗauko labaran yadda shi wannan yaƙi ke gudana, wuraren da wasu ke ganin na da hatsarin gaske. Amma ya ce za a ɗau duk matakan da suka kamata domin kare lafiyar 'yan jaridun a filin daga. Tuni dai ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya wato NUJ ta yi maraba lale da wannan mataki, kamar yadda sakataren kungiyar na ƙasa Malam Shaibu Usman Leman Walin Shada Lafiya ke shaida min.
Lallai zai kawo ci gaba ga yakin nan da ake yi da 'yan ta'adda, saboda shi wannan yaki ba bindiga harbin bindiga ba ne kawai da Ikwa da Jihar Boma Bomai da sauransu. Duk inda za a yi wannan yaki ya kamata a tafi tare da 'yan jarida. Suke gaya ma mazauna ƙasa abin da ke faruwa, na yawa ma soja saboda wannan tunanin da suka yi.
Misali, ku ba ku fargaban lafiyan mutanen ku 'yan jaridu duba da yadda al'amuran da suke faruwa a wannan wuri?
Ko ba yaki ma mu muna fargaban a kulle yomi da 'yan jarida, saboda aikinsu akwai hatsari kwarai. A lura da 'yan jarida yadda ya kamata, a ba su insurance na rai, a kuma nemi a kiyaye su a duk lokacin da suke aiki, saboda kar a samu matsala a cikin wannan al'amari.
To shin menene hikimar tafiya da 'yan jirgin filin daga a irin wannan lokaci? Tambayar kenan da na yi wa tsohon babban kwamandar rundunar yaƙi da Boko Haram, Major General Junaidu Bindawa.
Wata sa'a za ka ga sai a ce abinda sojoji suka faɗa, tunda kullum ana cewa an gama da Boko Haram, an yi kaza, an kama. To su abinda 'yan jarida za su je su gani, kuma su zo su gaya ma gidajen jaridunsu da gidajen talabishin da kuma sauran kafofin yada labari. Ina ganin wannan abu ne mai daɗi, tafiyan sojoji da 'yan jarida. Kuma ka san ba akan jitu ba sosai, to amma da aka zo ana irin wannan ɗin sai ya zamana akwai jituwa, akwai duk abinda kaga an rubuta ko kuma shi ɗan jarida ya faɗa a talabishin ko a rediyo, za ka ga in dai da shi aka tafi, to akwai ƙashin gaskiya a ciki.
Na tambayi Ibrahim Dan Fulani, wani ɗan jarida na kamfanin Gamji Reporters, ko zai iya yadda ya bi sojoji filin daga?
Malam sai kwarai ko zan je, na bi sojoji wurare da dama, na ga abubuwan da ake ciki. Ko kwanan nan ai mun je Maiduguri da kai, tun daga Maiduguri muka tashi muka tafi ba ma mu ne har Madagali muka bi ta Goza, idan mu ya gane mana da ba mu gan shi ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan mataki na hedkwatar sojin kasar zai yi, musamman a wannan yaƙi da 'yan ta'adda da yanzu ke shiga shekara na 11. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 69, sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za su yi samun mu akan mita 102.5 a tashar mu ta VOA Africa da ke mai. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai ci gaba ne kan batun takaddamar fili da ake a Bauchi tsakanin 'ya'yan marigayi Inuwa Adamu da Awwal Jatau, mutumin da a yau bisa yarda Allah za mu ji nashi bangaren kan wannan zargi da aka yi masa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Kamar yadda muka sanar da cewa da yardar Allah wannan mako za mu ji ta bakin Awwal Jatau kan batun fili da 'ya'yan marigayi Inuwa Adamu suka bayyana wannan shiri, cewa bayan bankin First Bank ya ba su takardun fili a sabuwar GRA Bauchi, sun samu Awwal Jatau ya yi gini a kan filin. Wakilin Abdulrahman Muhammad a Bauchi ya zanta da Awwal Jatau don jin ɓangarensa kan wannan batu da yanzu haka yake gaban hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC. Awal Jatau wanda tsohon kakakin majalisar dokoki ne a jihar Bauchi. A zamanin tsohuwar gwamnatin Isa Yeguda kuma shine ma PDP ta tsaya takarar gwamna a 2015. Amma tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar na APC nasara a kansa. Ya ce ya rubo takarda ne inda hukuma ta bashi filin ne a 2004 amma ba sayan filin yayi ba. Kazalika kotun tabin harshe ko kuma haka lamarin yake ga Awal Jatau wanda yanzu ma dan majalisar dokokin tarayya ne mai wakiltar mazabar zaki. Ya ce a ƙarshen 2018 aka tinkare shi da batun na magada kuma ya sa lauyoyinsa sun ba su amsa a farkon shekarar 2018. Awal Jatau wanda yanzu ke zargin ba mamaki abokan hamayyar siyasa ne ke neman amfani da magadan wajen bata masa suna da ya dade yana ginawa. Ya ce zai kai karan mutanen kotu don bata masa suna. Jatau a wannan martani da zamu kawo muku kafin komawa kan hukumar EFCC da suka ce za su tabbatar da adalci kan batun. Bai fahimci ko bai ji abin da kakakin magadan ya faɗa a wannan fili ba na cewa an ce musu wanda ya ginin tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi ne, inda Jatau ya ce bai ji daɗi da suka ce an bashi fili ne lokacin da yake kujeran majalisa ba. Alhali suna nufin Jatau tsohon kakaki ne. Ga yadda zantawar ta kasance.
Sunana Muhammad Awal Jatau.
Akwai wani batu ƴaƴan wani marigayi suka kai batu zuwa hukumar EFCC ta cewar kai Awal Jatau an karbi filinsu an baka. Me zaka ce?
Batun cewa an karbi filin wani mutum an ba Awal Jatau ban san wannan ba. Ni dai abin da na sani shine a wani lokaci a 2004 wato 2004 wajen watan bakwai ko takwas a cikin iko irin Allah na mika takardar neman fili kamar yadda kowane dan Najeriya yake mika takarda idan yana da bukatun fili domin yayi gini. A wannan lokaci hukumar kasa da safiyo suka rarraba filaye a cikin filayen da suka raba na jihar Bauchi. A cikin filayen da suka raba a cikin iko irin Allah aka bani fili domin nayi gini kamar yadda kowane dan Najeriya idan yana da bukata yakan gabatar da bukatansa kuma a bashi.
To lokacin da aka baka wannan fili an baka takardar mallakan fili?
Hakika an bani takardar mallakan fili. Bayan an bani fili aka bani certificate. Wannan certificate shine lokacin da maganar ta tashi na nuna wa mutanen EFCC cewa ni dai Muhammad Awal an bani fili kuma da certificate number mai number wato BA 268887. Wannan shine lamban certificate din filin da aka bani daga ma'aikatan wato kasa da safiyo. Kuma a cikin iko irin Allah na gabatar da takardun filin da aka bani a hukumar EFCC kamar yadda suka nemi bincike a kai. Na halarci wajensu, su waɗanda suka kai koki sun halarci wajensu, su mutanen lan sun halarci wajensu.
To kafin ma mu zo maganan wasu wanda suka kai koki da yanda kuka gabatar da wasu bayanai tsakanin ku da su, akwai bayanai da ke nuni cewar filin nan da aka baka kana da sanin cewar wasu ne dama masu filin?
To alhamdulillah Haji Abdulwahab, kamar yadda na ji a hirar da kuka yi da su na farko da na biyu, na yi mamaki domin ni dai an ba ni fili kamar yadda ake ba wa kowane dan Najeriya fili. Ni dan Najeriya ne, ni dan Bauchi State ne, kuma an ba wa mutane filaye kamar yadda ni Awalu aka bani. Ban san akwai wani mutum da yake mallakan fili ba domin ba yadda ma zan yi na san cewa akwai wani fili na wani. Saboda haka babu wani mutum da na san cewa ya mallaki filin da aka bani na gini sama da shekara 17.
To filin nan nawa ka saye shi?
ba na sai fili bane kamar yadda ya gaya maka na farko. Ni fili bane akai kamar yadda ake bawa kowa fili a matsayinsa na dan Najeriya, a matsayinsa na dan Bauchi State. Bugu da ƙari na sake ji a hirar da kuka yi da su, wasu mutane suna cewa wai na an bani fili a lokacin ina shugaban majalisa ko speaker. To wannan ƙarya ne. Lokacin da aka bani fili, ni Muhammad Awal Jato ba na matsayin speaker, kuma ban ji dadin abin da suke fadan magana da basu da tushe ba. A lokacin da aka bani fili a watan Agusta wato a 2004, na gina fili, na shiga fili, na yi shekara sama da 15 a cikin gidana da iyalaina, babu wani mutum da ya zo ya ce min wannan filinsa ne ko wannan filin babansa ne ko kuma filin ɗan uwansa ne. Har sai wani lokaci kwanan nan wato a 2018 na kyauta tsammanin haka ko late 17, wasu suka zo wai suka je suna magana cewa fili ne na mahaifinsu, wanda ina tsammanin kamar yadda suka faɗa mahaifinsu ya mutu kamar shekara 2 or 3 da suka wuce. Wanda abinda nake gaya maka anan shine filin nan shekara na 15, 16 or 17 ina cikin sa, wato a matsayin ginannen gida. Allah mun tuba, da bai kamata na shigo da wannan magana ba. Mahaifinsu bai zo ya nemi cewa wannan fili nasa bane ko gidan da nake zaune a cikin filin sa bane. Wani ɗansa ko ɗan uwansa bai zo ba, har sai a wani lokaci ƙarshen 2018 wasu suka zo suke maganan cewa fili ne na mahaifinsu, wanda Allah ya masa rasuwa. Kwanan nan suna binciken takardu sai suka ga cewa wai wannan takardan na babansu ne. Shine suka biyo sawu suka ga gini a ciki, shine suke neman ni Awalu na basu wani kuɗi, wanda nace ni ba zan bada kuɗi ba domin babu dalilin da wani mutum zai zo ya nemi kuɗi a wajena dan kawai yana da rigin cewa filin da suka ga gidana a kai nasu ne. Ni Awalu an bani fili bisa ka'ida, kamar yadda na rubuta na nemi fili a ma'aikatin fili da Safiyo bisa ka'ida, kamar yadda aka bawa kowa haka aka bani, da kuma certificate ina na gida na kuma gwada musu, na kuma sa lauya na a lokacin ya rubuta musu.
Wannan shine takardar fili,
wannan da kake gani shine takardar fili, kuma kaga namban takardar filin nan, kuma kaga rubutun ko takardun da lauyoyi na suka rubuta musu a lokacin da suka turo mana a 2018. Ran 15 ga watan 1 2018 muka rubuta musu cewa matukar wani mutum ya zo wajena da wani maganan fili, to zan dauki kara zuwa kotu domin ban ga dalilin da wani mutum zai zo akan wani magana makamancin haka. Sai wata ran naji EFCC sun neme mu, suka ce an kawo kuka a kayin cewa akwai wata fili da na gina gidana a kai, akwai matsala a kansa. Na dauki takardun fili da aka bani tun 2004 na kai wa EFCC kamar yadda suka gayyace mu. Mun zauna da ni da mutanen EFCC da mutanen da suka kawo koke da ma'aikatan ƙasa da Safiyo na Bauchi, suna kan bincike a yanzu da nake gaya maka. Saboda haka miye zai fito a hidimar bincikensu, wannan shi ne ban sani ba, amma na san sun gayyace mu, kuma kowane ɗaya daga cikin mu ya ji yayi bayani.
A shirinmu na makon gobe, idan Allah ya kai mu, za mu ji ta bakin hukumar EFCC da ke ci gaba da gudanar da bincike kan wannan lamari. Yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, Abdulwahab Muhammad, Nasir Adam Elin Kaya, ni Sarfi Hashim Gumel daga birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfi Hashim Gumel, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Ke ciki kaso 25 cikin 100 na kiyasin mutane miliyan 1.2 waɗanda ke ɗauke da cutar COVID-19 a duniya a Amurka suke. Jihar Wisconsin da ke yamma ta tsakiyar Amurka ta shirya tsaf don gudanar da wasu zaɓuka, ciki har da zaɓen fidda ɗan takara na Democrat a ranar Talata. tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, wanda ake ganin shine ƴan Democrat za su tsayar dan takarar shugaban ƙasa a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba, ya zargi shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican da tafiyar hawainiya wajen dakile barazanar da cutar coronavirus ta haddasa a ƙasar.
Kuma sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da hantsi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Zamanin Aishatu Sule wacce ta ne gabatarwa, sai kuma Chiba Hero Jejene da hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kasance lafiya.
Au micro Idrissa Sidou.